Voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 19 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, sojojin Amurka hudu sun halaka bayan da wani jirgin yaki ya fadi a Norway jiya Juma'a a yayin wani atisaye da NATO ke jagoranta. Sojojin Rasha sun ce a karon farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau din nan Asabar a kasar Ukraine. Sannan an rufe tasoshin kada kuri'a a Timor ta Gabas bayan gudanar da zaben shugaban kasa a yau din nan Asabar a wannan kasa da aka ayyana a baya-bayan nan a Asia.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama wasu masu aikata manyan laifuka, ciki har da wata mata da ke safarar miyagun makamai tana kaiwa 'yan bindiga a sassan arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. To ko me masu sharhi kan harkokin tsaro ke cewa game da matsalar tsaro da kuma yaduwar makamai a Najeriya?
Bangaren bincike wato SSS da DIA su ma suna da hakki na su gano a ina ne ake kikiro wayannan makaman, su wane ne suke kikiro su, da wani manufa da dalili don a gane na kamawa a kamawa, na hukuntarwa a hukuntar.
Dr. Kabiru Adamu kenan, muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa jamhuriyar Niger ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen ƙara jan hankali akan yaƙi da cutar kuturta a duniya. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta buɗe iyakarta da ƙasar Afirka ta tsakiya biyo bayan ƙorafin da direbobin mota suka yi na cewa jami'an tsaro na karɓar nagora akan hanya. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Dukkanin mutane hudu da ke cikin wani jirgin saman sojin Amurka sun halaka bayan da ya fada can wani daji a arewacin Norway jiya Juma'a a yayin wani atisayen da NATO ke jagoranta, a cewar 'yan sanda a yankin. A dai sanin 'yan sanda, dukkanin mutane hudun Amurkawa ne, a cewar hukumar 'yan sanda. Prime Minister Jonas Gahr Støre ya aika da saƙon Twitter na yin ta'aziyya kan abin da ya kira mutuwar Amurkawa hudu. Jirgin samfurin MV-22B Osprey, mallakin sojin ruwan Amurka, ya shiga atisayen ne mai taken Cool Response. Yau Asabar, tawagar masu kai ɗauki ta yi tattaki zuwa wurin da jirgin ya faɗi bayan da jirage masu saukar ungulu suka kasa sauka wurin saboda rashin kyan yanayi da iska mai ƙarfi da ke kaɗawa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Bugu da ƙari, akwai kasadar gocewar curin ƙanƙara bisa ga hasashen cibiyar yanayi. Sojojin Rasha sun ce a karon farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau din nan Asabar a kasar Ukraine, wanda suka ce sun auna ne kan wani rumbun aje makamai a yammacin kasar. Samfarin makami mai linzamin mai matukar gudu wanda aka dora ma kunamar cilla makami mai linzami ta Kinzhal ya ruguza wani katafaren rumbun boye makamai na ƙarƙashin ƙasa, inda aka jibge makamai masu linzami da makaman da ake loda ma jirgin sama na soji a ƙauyen Delintin da ke yankin Ivano Frankivsk, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha a yau din nan Asabar. A shekarar 2018, lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shelar ƙirƙiro makami mai linzami mai matuƙar gudun wanda kunamar Kinzhal ke harba shi, ya bayyana shi da wanda ba a iya tarewa. Yau Asabar, Rasha ta kuma yi ikirarin cewa sojojinta sun kutsa cikin tsakiyar birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa wanda ta yi wa ƙawanya a kudancin Ukraine. Birnin ya sha ɓarin wuta na tsawon kwanaki. Za a buɗe wani lawali na ayyukan jinƙai a yau ɗin nan Asabar a yankin Luhansk na ƙasar Ukraine don mutane su samu damar gudu daga wurin, a cewar gwamnan yankin Sahi Gaida, wanda ya kuma ce za a samar da abinci a yayin aikin kwasar mutanen. mamayar Ukraine da Russia ta yi ta janyo tsadar makamashi da kuma abinci matuƙa, a cewar cibiyar kawo cigaba ta duniya a jiya Juma'a. Cibiyar ta yi hasashen cewa tsadar za ta jefa mutane sama da miliyan 40 cikin matuƙar talauci. Gwamnatoci da cibiyoyin ƙasa da ƙasa za su buƙaci ɗaukar matakin gaggawa da kuma bayar da gudummawa sosai saboda shirin tunkarar matsaloli na jin ƙai, amma kuma za a iya amfani da wannan rudanin a matsayin wata dama ta kawo sauyi a tsarin noma a Turai da Amurka, wanda kan haddasa matsalar rashin abinci, a cewar cibiyar. Jiya Juma'a, ofishin harkokin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA a taƙaice ya ce ya miƙa abin da ya kira kashi na farko na taimakon jin ƙai ga birnin Somi na arewacin ƙasar Ukraine da ya ɗaiɗaice.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ƙarshen makon nan ne rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke wasu raƙaƙƙun masu aikata miyagun laifuka da suka haɗa da garkuwa da mutane, fashi da makami, fasa ƙwabran makamai, ta kuma kama wasu manyan bindigogi ƙira ƙasashen waje guda takwas. Bayan haka ta kuma kama wani madugun masu satar mutane a kan hanyar Abuja da Kaduna. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
To sai dai kuma, a cikin masu laifin da kakakin 'yan sandan Najeriya ya nuna wa manema labarai, wacce tafi jan hankali ita ce wata mata 'yar shekaru 38 wacce ta kware wurin safarar miyagun makamai daga jihar Filato zuwa sansanonin 'yan ta'adda a jihohin Zamfara, Katsina da sauran sassan Najeriya. Kakakin 'yan sandan Najeriya Olumuyiwa Adejobi ya ce an cafke matar ne a Saminaka kan hanyar Jos a cikin wata farar mota kirar Hilux dauke da bindigogi da harsashai. Kakakin 'yan sandan kazalika ya ce sun kuma cafke ƙarin wani mutum guda da shi ma ya kware wurin safarar miyagun makamai da kuma harsashai, wanda a daidai lokacin da aka cafke shi yana dauke da bindigogi ƙirar AK-47 da kuma harsashai da dauka daga Kaduna zai kai jihar Taraba. A bayan nan dai, gwamnatin Najeriya ta damu matuƙa wurin yadda miyagun makamai ke yawo a hannun jama'a. Abin ma kenan da ya sa ta kafa hukumar shawo kan yaduwar makamai a hannun 'yan ƙasa. Dr. Kabiru Adamu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Bangaren bincike, wato SSS da DIA su ma suna da hakki na su gano a ina ne ake kikiro wayannan makaman, su wane ne suke kikiro su da wani manufa da dalili, don a gane na kamawa a kamawa, na hukuntarwa a hukuntar. Kasancewa an bar sojoji sun yi katutu a shi wannan ma'aikata wanda aka kirkiro na baya-bayan nan, shi kanshi wanda aka nada wanda yake shugabanci soja ne, waɗanda ya nada 'yan cikin baya-bayan nan don su je su shugabanci sashi na ma'aikatarsa da ya kafa ɓangarori guda 6 da ke Najeriya, za ka ga kusan guda 4 ko 5 daga cikinsu sojoji ne. Wannan babban kuskure ne, akwai kuskure a bar soja yawan a ce sojoji su za su yi rawa a wannan al'amarin.
To anya gwamnatin za ta yi nasara wurin shawo kan yaɗuwar makamai a hannun jama'a, duba da yadda wannan aika-aika ya zama ruwan dare? Tambayar kenan da na yi wa masani kan sha'anin tsaro Mejo Muhammad Shabu Bashir Galma mai ritaya.
An sha kama kayayyakin fada ko kuma an sha mutane masu irin wannan fafutuka sun sha mai da waɗannan kayayyakin fada ma hukumomi, ba mu san inda waɗannan kayayyakin fada sukan kare ba. Wallahu su ne suke ƙara circulating, amma kuma an ka tuna akwai lokacin da aka yi kididdiga abin wani audit report ne da aka ce ga yawan bindigogin da suka bace. To yayi hukuma irin waɗannan bindigogin da ma da suke bacewa ana aje su a wani wuri ne, yanzu ne ake fara raba su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, shugaban dakarun gugurmaya da gwamnatin mulkin soji a Myanmar a yankin Saigon jiya Juma'a ya tabbatar da wani rahoto mai cewa ƙungiyarsa ta kashe mutane 10 a wani al'amari da ya faru a watan Nuwamban da ya gabata, kuma ya yi alkawarin ansa laifi muddin binciken da gwamnatin haɗin kan ƙasa NUG ta ƙaddamar ya same shi da laifi. Kalaman na Botan Mai, jagoran dakarun kare jama'a PDF a takaice a garin Yimabin na yankin na Saigon mai fama da rigingimu, ya sa an yi kira ga gwamnatin ta haɗin kan ƙasar da ta ƙaddamar da binciken kwakwa kuma cikin adalci kan al'amarin don a kawar da rudani game da rawar da kungiyar kare demokradiyya din ta taka, wadda ke ikirarin kare farar hula daga sojojin da gwamnatin mulkin soji ta tura a yankin wanda ke kusa da kan iyaka a can wani lungu a kasar ta Myanmar. A wata wasiƙa ta ranar 14 ga watan Maris, wata kungiya kuma mai gugurmaya da gwamnatin mulkin sojin mai suna Dakarun Kariya na Yanki ta yi ikirarin cewa mayakan PDF na Yirmabin din sun kashe mutanen wurin 21 tun daga watan Oktoba na shekara ta 2021, ciki har ma da mambobin ta 10 a al'amarin na watan Nuwamba. An rufe tasoshin kada ƙuri'a a Timor ta Gabas bayan da wannan ƙasa da aka ayyana a baya-bayan nan a nahiyar Asiya ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau din nan Asabar a karo na 5 tun bayan samun 'yancin kai, inda masu kada ƙuri'a suka fi damuwa kan batutuwan tattalin arziki da na tsaro. Cikin 'yan takarar shugaban ƙasa akwai tsohon jagoran 'yan gwagwarmaya da makami kuma shugaba mai ci Francisco Lu Olu Guterres, da mutumin da ya fice wajen neman 'yancin kan ƙasar kuma mai lambar yabo ta Nobel Joyce Ramos Horta, da wani tsohon limamin Katolika. Yayin da mutumin da ya fice a gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasar ya fi suna tsakanin jama'a, a karon farko an samu mata 'yan takara guda 4, ciki har da mataimakiyar Firaminista Armanda Beta dos Santos. A ƙarshe, duniya ta shiga wani yanayi mai haɗari a yaƙi da cututtuka irin su ciwon shan inna ko polio, a cewar wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO, a yayin da aka fara aikin yin rigakafi ma yara miliyan 23 a faɗin Afirka bayan ɓarkewar cutar a ƙasar Malawi. A watan Fabrairu, ƙasar ta Malawi ta yi shelar ɓullar cutar ta polio a karon farko cikin shekaru 30. Bayan da wata yarinya mai shekaru 3 ta gurgunce a lardin Lilongwe sanadiyar kamuwa da cutar. Wannan ya yi matuƙar tayar da hankali ganin cewa an ayyana Afirka a matsayin wacce ta barranta daga cutar tun a shekara ta 2020, kuma a faɗin duniya baki ɗaya a ƙasashe biyu kaɗai har yanzu ake fama da cutar, wato da Afghanistan da Pakistan. To amma a watan Janairun wannan shekara ta 2022, ƙasar Pakistan ta yi shelar barranta daga cutar.
To a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashe wajen ƙara jan hankali akan yaƙi da cutar kuturta a duniya, inda hukumomin ƙasar ke ci gaba da shaidawa duniya irin ƙoƙarin da suke yi na kawar da wannan cutar da ma bayyana alƙaluman cutar a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin Kwani.
Niyyar mu ita ce ƙarfinmu domin kakkaɓe cutar kuturta daga nan zuwa shekara ta 2030 a dukkan faɗin duniya. Wannan shine maudu'in tunawa a yau da ranar yaƙi da cutar kuturta da ke kasancewa a ji na 69 ana yi a dukkan faɗin duniya. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Idi Iliyasu mai nasara a lokacin da ya bayyana a kafofin yaɗa labarai na wannan ƙasar ya yi bayanin dalla-dalla da cewa bai kamata ba ana nunawa masu ɗauke da wannan cutar ta kuturta wariya, saboda ana iya warkewa daga wannan cutar kamin daga bisani ya bayyana irin alƙaluman cutar a wannan ƙasar. Har yana cewa
L'Organisation Mondiale de la Santé estime a 127,380.
Kungiya ta duniya ta kiwon lafiya OMS ta kiyasta cewa mutane 127,396 ne a shekara ta 2020 waɗanda suka kamu da wannan cutar ta kuturta, kuma daga cikinsu akwai yara 10,015 da suka kamu da wannan cutar. Hasalima akwai mutum 7,798 da cutar ta kai musu kulu. Luwa kuma kungiyar ta duniya ta kiwon lafiya ta sawa kanta ƙudurin dakatar da yaɗuwar wannan cutar nan zuwa shekara ta 2030. Kenan ana buƙatar ganin ba wanda zai yaɗa wannan cutar kuma ba wanda zai kamu da ita.
2030 an se term zero transmission, zero infirmity.
A dai jamhuriyar Niger a shekara ta 2021 mutane 304 ne suka kamu da wannan cutar, inda kashi 6 daga cikin 100 ke kasancewa yaran kankana ne. Dr. Umar shine ke kula da masu cutar kuturta a babbar asibitin birnin Kwanni.
Ciwon kuturta ciwo ne wanda mutane da dama suna tsoron ciwon nan. Shirto in mutum yana da shi cikin iyali ne, a ce mutum guda na da shi, za a maida shi ganga ana gudu ne. Yan lokaci ne muka kebe wanda za a waye mutane kanu da ciwo ne, da inda ka fara shan magani shikenan ba za ka iya samu wani shi ba. Kuma a waye mutane kanu saboda menene su san ga alamomin da za su samu mutum a san da cuta ne na kuturta ga mutum. Kenan da kaga alamomin nan sai ka hankarta ka zo likita.
Sai dai a cewar Umaru Kado, shugaban kungiyar gajiyayyu ta birnin Kwanni, a can baya wata kungiya ta kasar Jamus kan tallafa musu domin tunawa da wannan ranar, yayin da a yanzu tabbarin haka
shekara duɗin ta bai kitowa kin ga muna taro kuna ganin mu yi wasa mu yi komi. To an haka yanzu ita Fondation Raoul Folero ba mu san abin da ya samu bana Niger kamar ta dan dakanta da mu hakan ga ba ta kawo ni tallahin da zamu wani wasa ko kuwa aiko mutane tallahi. To na tallahin da an kai kawowa an ka zo a kire komi da kuma kire an ka ba abin ga masu ciyon sun ka rike ka. To ba mu sani ba yanzu wanda sun ka ba tallahin da sun ka ba da mun ka ba su shi na bakin shi ya tsaya ko kaka ba mu sani ba.
Su dai masu cutar kuturta kan sha fama da kyama ga yan uwa da sauran jama'a da zaran cutar ta bayyana a jikinsu, abinda ya sa hukumomin kiwon lafiya na cikin gida da na waje ke kokarin ganin wannan dabi'ar ta kau a cikin al'adodin mutanen duniya. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leka kasar Kamaru. A sakamakon yajin aikin da direbobin manyan motoci suka yi a kwanan baya saboda zargin cin hanci da jami'an tsaro ke yi akan hanya, yasa gwamnatin kasar ta Kamaru bude iyakarta da kasar Afirka ta Tsakiya tare da kawar da wasu wuraren binciken 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Muhammad Rabu Odamba ya aiko mana da wannan rahoton daga kasar Kamaru.
Gwamnatin Kamaru ta share get 'yan sanda masu yawa tashi Duwala zuwa Bangi domin sawaka jigilan kaya tsakanin kasashen biyu. Wannan hanyar ta kasance kwaya ɗaya tilo na shigar da kayan kasuwanci, sa'annan tana baima kasar Kamaru sama da biliyon 55 a kowace shekara. Sai dai kuma 'yan kasuwan da masu motocin jigilan kayan na kalubalantar matsala da suka hada da fitinan 'yan fashi da makami da kuma matsalan baima jami'an tsaro abin sayan goro a kowace madakata. Malam ya kara da cewa
Muhammadu Shehu Ban Amar a matsayina na direba da muke diban kaya daga cibiyan kasuwanci Duwala mu kai can babban birni Bangi. To muna samun matsala ne game da sha'anin takardu, in aka zo hadawa motoci takardu anan ne ake samun matsala, abin ya kawo mana cikas ya zamanto zamu wajen sati biyu ba mu samu takarda ya an gama mana takarda mun shige ba. Game da kaman shi direba kuma da shi dan aiko kare motar shi, mu ma dai ana samu she mun yi takardan ka bar ni in shige. To wannan ma dai ana samu matsala kai, amma yanzu kam an samu bakin zaren.
A sakamakon mahawara a garin Garambulai tsakanin hukumomin kasashen biyu, an bude border da ke rufe. Manuniya ta sanar da su cewa jami'an tsaron Kamaru na karban akalla jaka 15 zuwa 25 gojen kowane direba na goronsu kafin su shiga Bangi. A saboda haka direbobin suka yi bore kwanan baya. Malam ya kara da cewa
Audu Makama direba wanda yake daukar babban layin Kamaru da Santrafik kuma layin Duwala nake yi. To abinda nake ga muku alhamdulillah, yanzu na fito kan layi, na fito kan iyaka, na ketaro biloko kenan, na fito nan mun samu abin da ake fada matsala tashin hankali. Tashin hankalin nan akan kuma yan uwa. To ni dai a takaice na zo na samu abin irin wannan abin na gudanawa. Ana karban kudi a tsayar da ku a nan da ku huce, a ce a karbi kudin ku kaza, a ce she ku nuna da sai fase, ku nuna wani carte de vaccination, kuma ba a iyaka ba a shiga kuke ba fa a tsakiya kuke. A tsakiya kuma na ji wayannan takardun a somi za a tambaya. to amma yau a karbi kusan takiya za tambaye ku a karbi kudin ku tukunna daga ciki ku wuce kuma ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba.
Masu fashi da makami da kuma ƴan awaren Central Africa na cin zarafin direbobin su kwace duwakunsu a saboda haka dakarun zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya suke baima masu motocin tsaro na musamman da zaran sun shiga ƙasar Central Africa. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga Garambulai, gabashiyar ƙasar Kamaru.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeride daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne ya kamata shirin a dawo lafiya ya kawo ci gaban tattaunawa da Malam Ibrahim Danyaro, shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a jihar Zandar ta Jamhuriyar Niger tare da wakiliyar Mutamar Abali. Amma za mu leka kasar Ghana inda abubuwa da dama suka faru a wannan mako na hatsarin ababen hawa da asarar rayuka. Wakilin sashen Hausa Hamza Adam ya hada mana rahoto akan batun ga kuma rahoton nashi.
Akalla mutum 20 ne suka rasa rayukansu, kazalika wasu suka ji raunuka daban-daban a jikinsu sakamakon masifar hatsarin mota da suka fuskanta a sassa daban-daban na faɗin kasar Ghana a karshen makon da ya gabata, abinda ya sanya hukumomin tsaron hanyoyin titunan kasar cikin yanayin damuwa. Waɗanda dai suka fi daukan hankulan jama'a su ne wasu ɗaliban jami'an da ke kan hanyar zuwa makaranta biyo bayan malaman jami'o'in faɗin kasar sun sanar da janye yajin aiki da suka kwashi wasu makonni suna yi.
Sun organize bus wey da su zo campus daga Sunyani kan hanya sun kai East Ridge wurin accident na ya hafi. Yanzu haka mutane 7 sun rasa rayukansu. Na cikin mutane 7 ga yara musulmai guda 2 ne. Muna da namiji guda, muna da mace guda.
Sai kuma wani angon da anka kammala daura a wurin sa.
Je da safi an je an daura a wurin. Shi da abokan sa ce to za su wurin su yi buki. Shi ya ce mai zuwa ma suka ce wai shi ne ya ci gaba su duka su ce. Kai ka kawo kai kake zuwa su suka tashi su fati da lokaci ya kai zamu je da kare mun kai tek aka kira mu mu komo gida. A shewa da suka fito wurin suna zuwa wani auto ya cross shikenan hasarin ya faru. Wani bude mu duba mun san shi muka bude muka ce an wanke na wai to ga sauran kuma kwance mu je mu duba. Suka je muka duba dan shi yanzu kan ga shi dai atake wurin ya cika.
Alkalun man baya-bayan nan sun ce an yi hatsarin rayukan ɗaruruwan mutane sakamakon hatsarin motoci a sassa daban-daban na faɗin kasar. Akasari hanyar titin da ta hada birane biyu kuma su da Accra babban birnin kasar tun daga watan Janairun bana kenan har zuwa ƙarshen watan Fabrairu, abinda hukumar NRSA mai tsaron hanyoyin tituna a kasar ta dora alhakin bisa direbobi in ma na mota ko adiri ta sahu. Hakan dai ya sa na tuntubi ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki bisa harkar adiri ta sahu a birnin Kumasi, birni kenan da akwai mafi yawan direbobin adiri ta sahu, a inda na yi masa tambaya ko shin me ke janyo hatsarin adiri ta sahu na yau da kullum.
Sunana ne kuma Yusuf na tuka daidaitan a wurin 2016-2017 har yau ina cikin tura. Yawan asarin da ke yawan faruwa kan adaidaita tuka sauwanci direbobi ne. Na biyu masu shiga ciki na yin ce ma direba wai ya fito saka. Yau rayukan mutane shi ke cikin mutum.
Ce ya fito saka me ya abin nufi?
Abin nufi suna bi saka su fito don me shi na son saure. Kuma saka ne za ka fito ka akwai matsala wurin. So da yau kana zuwa kan highway ne. Lorin da ke zuwa na shi bai gan ka ba. Kai ka fito za kan nan kana kaman kana son sauri ka tafi ko sauri zaka koma da kanka bayan ne saboda in abin riga ya faru kuma yawan mutuwan da ake yi tewa mafari biyowa saka. Na biyu yanda direbobi ke coki kuma a hankalin yara da suke cikin adaidaita matasa su suka fi yawa ciki suna da karamin hankali da karamin lokaci saboda wani bai kai shekara 30 ba wani bai kai shekara 20 ba shi ga shi na jan adaidaita. Yau abu zai faru na kan accident ya zai ya faru mutane. Passenger ya ce adaidaita bai duba bayan shi bai duba madu bai duba mirror ba gaba daya ya juya mai batu ya zo ya gama lori ya zo ya gama rayukan mutane ya da mutane sun tafi kware
an yi hasarar rayuka sosai
hasarar rayuka da yawa a dare tsar rayukan da yafi da shi ba kyau ga wasu daki ga wasu kafafuwa sa gaba wani annu wani wuya wani kafa ya kare duka yana kawo matsala ya tema kyara ababa da yawa amma matsalar da ke cikin shi ne na tribobin nan sai kai wurin suna kwaya a sama ririta wani ya sama ran wani ya sama drink ke sa wani kuma ya buya ririta har ya zama seller ma yana sayarwa yana cin kasuwanci cikin adirita ina sai da kwaya kaga kwaya na ciki saboda su hukumar su kan wasu ana yin bude butu adirita saboda akwai matsala wurin
kai mai jan adirita da yake shan kwaya ko kuwa yake zukar tabar wiwi hakan ko yake sanadiyar hasari
malamza wallahi suna nan diwa su sha su sayar me shi na zubawa cikin drink ne ya cokala gefe kowane lokaci duka ya sha kuma ka san kwaya ina yawan fidda mutum hankali a cikin lokaci kankani to kana ga kaman abin da zaka tafi ka je kai kana ka zaka kai abin da ko mugu aiki zaka je kai don kai ka sha kwana ba ka cikin hankalinka sai da sai yanda zai yan masu kawo kwayan da masu sayarwan duka ya kamata ruba a muna magance shi da mu ma mu samu sauki a cikin kasan Ghana
kasancewa dade kana jin adaidaita sau shin wani shawara kake ganin da zaka bai wa ainihin gwamnati domin ganin ta dauki mataki an shawo kan wannan matsala
ni shawara na ne dai karu yawan shekarun da ake turare da tana yayi kare cika ga yaro ina zuwa makaranta wai shi duka da ita je park makaranta an ya tashi duka da ita yayi ya zaka ga samu ilimi to shi muke so yanda zai a taimaka shugaban ya taimaka muna yanda zai asaranta baka fi shekara 20 ba bai kamata ga cikin adaita so da mun tura mun dade mun ga ilimin da ke cikin mun san yanda adaita yake so da adaita yau ngana iska ruwa yayi baka na iska a ruru adaita bai da kyau da kafa amma so muna da taurin kunni mun shi zai so da adaita bai da nauyi bane iska ko na yayi zashi so su sa komai ko sautin hankali na yayi bi da kai waluri sai na ni ma na shawara da yanda gwamnati ke bar hankali shi zo kan mu
Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
to madalla gaida Hamza Adam da wannan rahoton a nan ne kuma zamu dakatar da shirin hasai sabon mako yanzu a madadin wakilin namu na Kumasi da madaukakin ma'aikatar sashin Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu karanta muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shita Mahuta yace hakurin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa al'umma kasar sakamakon halin matsi da takura da suka shiga sanadiyar karancin man fetur da wutar lantarki yayi daidai Muna fatan shugaban zai yi iyayensa wajen kawo ƙarshen wannan matsala da kuma tabbatar da cewa irin hakan bai sake faruwa ba domin ko ba komai zaben shekarar 2023 ake tankara Daga nan sai wasika ta gaba tace muna addu'a Allah madaukake sarki wannan tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana ƙarshen ta sako daga kawo mai ruwa bajuga da Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi jihar Plateau Wasika ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce tace dan Allah VOA Hausa ku ga yawa mahukuntan Najeriya su gaggauta daukar matakin kawo ƙarshen matsalar man fetur a kasar domin ƴan Najeriya na nan na dandana kudar su sanadiyar karancin mai sako daga Garba na Hallakan ba da Salihu Isa Fana da Alhaji Hassan mai waya kan giwa shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi Muna ci gaba da yi wa jami'an tsaron mu fatan alkhairi bisa ga nasarar da suke samu akan ƴan bindiga a jihar Mutaneja. Ubangiji Allah ya ci gaba da ba su nasara domin murƙushe su baki daya. Ganin yadda suka zame mana tamkar barkono a cikin ido a jihar Tamu. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Malam Usaini Dangwata Karasuwa a jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa. Gaskiya ina mai nuna farin ciki na tare da goyen baya 100% akan fara zaman tattaunawar sulhu a tsakanin kasashen Russia da Ukraine da fatan Allah ya sa su samu fahimtar juna a tsakanin su ko ƴan uwana talakawan kasashen biyu su fara bacci da ido biyu a rufe wasika ta gaba kuma cewa ta yi Allah ya sa gagaruman taro da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya gudanar da baki ɗayan manyan kwamandojin rundunonin sojan ƙasar ya zama sanadiyar gano bakin zaren warware matsalolin tsaro da ake fama da su a cikin ƙasa sako daga Sani mai lange-lange ya wuri.
To masu sauraro, an nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.